بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne, wanda ya daidai da daren 12 ga watan Al-Muharram. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai, wanda ya daidai da 7 ga watan January shekara ta 2009. Wannan shine kasid na 45 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da aka sani da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Ajiya muka shiga cikin babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, babin da ke bayani akan zunubi ga wanda diye wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya. Allah ya kiyaye. Mun karanta ainihin hadisan da ke cikin wannan babin, sai kuma muka shiga cikin babu kitabatul ilmi, ko na'am, babu kitabatul ilmi, haka ne. A cikin babu kitabatul ilmi mun karanta hadisin farko, mun fara karanta hadisi na biyu sai lokaci ya kure mana. Za mu sake karanto hadisi na biyu din da yace: qala haddathana abu nu'aym al-fadl ibn dukayn qala haddathana shaybanu an yahya an abi salama an abi huraira. Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf, shi tabi'i ne jama'a, baban shi Hamshakin mai kudi ne, daya daga cikin mutane 10 'yan aljanna shine Abdurrahman dan Auf. Amma kuma shi da Allah ya azurta shi da dukiya, sai ya karkata zuwa ga harka ta kasuwanci, bai karkata zuwa ga harkan malanta ba. Baki ɗaya da ya tare wa kasuwa, zaka zo ka ji a nan cikin Sahihul Bukhari, zaka ji inda uban wata ran yake ce mishi, ta shiga malamai can suna karatu, ka je ka ɗauki karatu a wurin su. Abdullahi dan Abbas ya zauna jikin bishiya yana karantar da jama'a, shi kuma wannan ma'ana alhajin birni ne. To sai ce wa ɗan shi, tashi ka je wurin malamai ka ɗauki karatu. To shine wannan na daga cikin sabubban da suka sa ɗan ya shagaltu da harkar ilimi. Yawa ya gari ya zama ɗalibin manya-manyan sahabbai, shine ɗalibin Aisha, wanda ya tambayi Aisha cewa yaya annabi yake sallar dare. Aisha ta ce raka'a huɗu yake sallama, yayi huɗu ya sallama, yayi uku ya sallama. Shi wannan Abu Salama ta ɗan Abdurrahman ɗan Auf ne ya mata wannan tambaya. Sannan almajirin Abdullahi ɗan Abbas ne, almajirin Abu Huraira ne, almajirin manya-manyan sahabbai ne. Ina fata an gane. Ya ce ya karɓo daga babban malami Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yarda. Abu Huraira ya ce anna Khuza'ata qatalu rajulan min bani Laysin. Ƙabilar Khuza'a suka kashe wani mutum daga cikin ƙabilar bani Lays. Kamar yadda muka yi bayani, an yi ta'abiri da cewa ƙabilar Khuza'a, wani mutum guda ne daga cikinsu ya kashe wani mutum guda daga cikin ƙabilar Lays a mafatihi Makka, shekarar da aka je aka ci Makka da ainihin yaƙi. Biqatilin minhum qataluhu, shi wancan mutum da ya kisan kai daga cikin ƙabilar Khuza'a ya yi kisan kai ne na ramuwa saboda wani da aka taɓa kashe musu a jahiliya. To shine wannan ɗacin kisa da aka yi musu tsawon lokaci yana nan yana yawo a cikin zuciyarsu. Har an shigo addinin musulunci ba su yafa wannan abu ba, zukatansu na raurawa. Shine da suka samu dama shekarar da aka ci Makka da yaƙi, sai 'yan ƙabilar Khuza'a suka je suka kashe ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar Lays. Fa ukhbira bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai aka baiwa annabi labari cewa gashi an zo an ci Makka da yaƙi. Kuma wani abin sha'awa shine, ita Makka wato muna faɗe da Hausa ne, ba an ci ta da yaƙi bane, ba bugin buga akai ba. Dama Hassan ibn Thabit wani mawaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wali daga cikin auliya'u, yayi hasashe yace adimna khailana illam tarauha tusiru naq'u maw'idu hal kida'u yubarina al asinnatu mus'idatin ala aktafiha al aslu dhima'u tudhallu jiyaduna mutamattiratin tulattimuhunna bil khumurin nisa'u fa imma tu'ridu anna atamarna wa kana al fatuhu wankashafa al ghita'u. Yayi waka yace ai Quraishawa muna nan, zamu zo mu kawo muku hari, in muka kawo muku hari Allah zai taimake mu, za ku ji tsoro, maza za su gudu sai mata su fito suna dukan mu da hijabi. Sai yace shikenan, yaushe za mu faɗa da mata? An zo za a yaki, maza sun gudu karkashin gado da bayan adaka, mata sun fito suna dukan sojoji da hijabi, to yaushe soja zai daki mace da bindiga? Yadda Hassan ibn Thabit yayi hasashen abin zai faru, da kuma aka zo sai abin ya faru. Don haka ba a yaƙi ba a Makka. da aka shigo duk maza sai suka gudu wannan karkashin gado wannan an boye shi bayan adaka duk sai suka gudu shikenan sai kuma mata suka fito suna dukan sojojin mujahidai da hijabi da gyale da dan kwali sai yace ai shikenan an ci nasara kuma dan haka ba a yi yaki ba to amma da yake da Hausa ne wasu abubuwan muna fadi da Hausa sai mu ce sadda aka ci Makka da yaki amma Makka an ci ta ne da wannan tsoro sun gudu ne sun watse ne mazan to kaga ba yaki kuwa to a wannan shekara kun ga ba a yi yaki ba amma wannan kisan kai da waɗannan kabila ta kuza a suka je suka kashe ɗaya cikin kabilan Laysu zai iya sababar da yaki kuma yakin da kuma ba na musulunci ba sai zama yakin kabilanci ko to sai aka ja ga annabi cewa to yaki fa zai tashi na kabilanci faraki barahilatahu fa khataba sai manzo Allah ya hau dabba shi sai ya khutuba ko dai ya hau dabba shi saboda jama'a sun yi cincirin do dan a hange shi daga tudu ko kuma ya hau dabba shi ya tafi anguwar ko wurin da aka ce mishi ga rikici can zai faru faqala sai manzo Allah ya jawabi yace inna Allah habasa an makkah alqatla Allah ya tsare wa makka kisan kai ba taba kisan kai an yi yaki an karkashe mutane a makka ba awul fila ko kuma Allah ya tarewa makka ainihin giwaye giwayen abrahata da suka taho daga wajen yaman suka shigo ta arafa da suka shigo ta arafa sai suka zo daidai muzdalifa karshen muzdalifa da suka zo shine wadil muhassir to daidai wannan wadil muhassir sai giwayen suka kasa gaba shi yasa ake ce wurin wadil muhassir in ka taho daga makka ko daga mina zaka tafi ainihin arafa zaka ga wani rami da kuke haura gada shi wannan ramin ya kewaye mina gaba daya to shi ake kira wadil muhassir a cikin muzdalifa ne yake to daidai nan Allah madaukakin sarki ya tare waɗannan giwaye suka kasa gaba ina fatan an gane to shakka Abu Abdullahi shi ya shakka a cikin wata nuska aka ce shi Abu Abdullahi Bukhari da ya shakka sai ya ce shakkar daga malamin shi ne al-Imam Al-Fadl ibn Dukayn wa sallata alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina sai Allah ya dorawa kasar Makka manzon Allah da mu'minai suka zo suka yi yaki kuma suka yi nasara akai ala sai manzon Allah ya ce ku saurara wa innaha yadda al'amarin yake ita Makka lam tahinna li ahadin qabli bata taba halatta ayi yaki ba wani yayi yaki a cikin ta in ba ni ba kafin ni wani bai taba halatta ayi yaki cikin ta ba wa lam tahinna li ahadin ba'di kuma ba za ta taba halatta ga wani yayi yaki bayana ba sallallahu alaihi wasallama wannan yana tabbatar da khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin khususiyar manzon Allah kaji shine manzon Allah shi kadai hatta annabi Ibrahim hatta kowa ba a taba halatta mai yayi yaki a Makka ba shi kadai ne ya samu wannan darajar ala sai manzo Allah yace jama'a ku fadaka ku saurara wa innaha ita Makka din nan halat li sa'atan min nahari nima wani dan lokaci ne ka dan ayini guda aka halatta min iyaki ala ku saurara wa innaha sa'ati hadhihi haramun wannan lokacin na wadin nan da na gama yakin to nima wannan halaccin ya rufe haramcin ya dawo tunda an gama biyan bukata wannan yana tabbatar da a cikin shari'ar musulunci akwai naskhu kenan akwai naskhu ma'ana shari'a ce an haramta sai aka shafe wannan haramci dan wani lokaci sai aka dawo kuma da haramcin ina fata an gane la yuhtala shawquha ba a gutsurar qayar dake Makka qaya a Makka ba a gutsurar ta a ce bari ka je ka gutsuri qaya dan ka je ka biya wata bukata da ita wala yu'badu shajaruha sannan ba a datsar bishiyar dake Makka wala tuntaqatu saqitatuha ba a tsuntuwa ba a dauka tsuntuwar Makka illa limunshidin sai dai ga wanda zai cigiya ko yayi shela faman qutila wanda duk akai wa kisan kai aka kashe mishi dan uwa a kasar Makka fa huwa bi khairin nazaraini to yana da dayan zabi guda biyu wani irin zabi ne guda biyu imma an yi uqala ko dai a biya shi diyar abin da akai mai kisan kai wa imma an yuqada ahlul qatili ko kuma a bada dama ga su ɗan uwan wanda aka kashe din su kashe shine wa man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl wanda duk aka kashe shi da zalunci aka zalunce shi aka kashe shi to dangin lalle an ba su iko akan su rama amma kasu wuce iyaka a wajen ramawa kun ji shine ɗayan zabi biyu to wannan ina son zamu tattauna wannan a gaba amma ina son ku fahimci wannan wurin ne idan kisan kai ya faru da kuskure to wannan babu zabi abu ɗaya ne kawai shine diya. Amma in ka kashe mini dan uwa da ganganci to shine nake da wannan zabu. Shine ko dai in yadda in kaɓi fansa to ita wannan fansar ba ta da iyaka sai abin da na ga dama. Ko kuma a kashe ka kai da ka kashe mini. A hakikanin bayan da can mukan tafi Jidda kallon kisan kai ga waɗanda suka yi kisa, wani ya kashe wancan, wani ya kashe wani, za a je a fili ake zuwa ake kisa. Zaka ga bayan Allah sun riko kuɗi, jakar kuɗi, a ce wannan ya kashe wani ne da gangan, sai waɗannan bayan Allah su ce su suna son su yanta shi, ko miliyan nawa ne ƴan uwan suke so. Sai ka ga wani ya ce sam, yadda ɗan uwana ya sha wahala kisa, shi ma wannan sai ya sha, ba mu son ko kwabo. To idan kisan kai da ganganci ne, in ka tashi zaka iya cewa ka yafe gaba daya, ka yafa kisa, ka yafa diya, shikenan. In kuma ka so zaka iya cewa ka yafa kisa, to diya anan sai a ce to nawa kake so, sai abin da ka faɗa kuma nan take. Amma in kisan kai da kuskure ne kuji, to ba shi wanda ya kisan kan ne zai biya diya ba, dangin shi ne za su biya diya, kuma a cikin shekara uku. Shi menene ke kan shi? Shi azumi ne a kan shi, ko kun fahimta? Shi zai yi kafara ta yayi kisan kai da kuskure. Kafara ita ce azumi na wata biyu ko ƴan tabawa. ƴan uwa kuma dangin iya da na baba, su kuma za su biya mishi diyar raƙuma 100 a cikin shekara uku, sai in suna da halin su biya nan take ba su iya. Kun fahimta? Amma in kisan kai ne na ganganci, to shi wannan, shi wanda ya kisan kan shi zai biya diya, kuma sai abin da aka yanka mishi, kuma diyar nan take. Sai in wanda za a biya diyar ya ce a za a iya biyan shi a tsawon wata kaza ko a tsawon shekara kaza ko makamantan haka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To wannan jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akwai dadi jama'a. In ka ji hudubar manzon Allah kan ai kai kamo, to shine aka samu ni Balarabe mutumin kasar Yemen da yaji wannan huduba da jawabi na manzon Allah yaji dadi. Sai aka ce faqala faja'a rajulun min ahli Yemen, sai wani mutum daga cikin mutanen Yemen yazo. Faqala, sunan wannan mutum Abu Sha, da yazo sai ya ce uktub li ya rasulullah, ya manzon Allah ka rubuta mini. Faqala uktubu li abi fulan, sai manzon Allah ya ce ku rubuta baban wane, sunan shi wata riwaya ta bayyana Abu Sha, ku rubuta baban Sha wannan jawabi. Faqala rajulun min quraish, sai wani mutum daga cikin quraishawa, wata riwaya ta cikin wannan littafi ta bayyana shine Abbas, babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Faqala sai ya ce ya manzon Allah gashi ka ce Makka ba a tsinkar kaya, ba a datsar bishiya, to amma kuma mu muna diban tsaure, muna rufe gidaje, kuma muna sawa a kaburbuka. Tsaure shine kamar gamba, kamar bishiyar gamba. Allah ya sa ka san gamba wadda ake ainihin yin abin nan da ita ta wadin alkalami. Ina fata an gane. Ana rufe daki kuma in mamata sun mutu ana sawa a kabari haka, kamar sille take, kamar sillan kara, kamar takanda, ai sirara ce dai haka. To shine sai wannan mutum yace ya manzo Allah gashi ka ce ba a tsinkaciyawa, ba a tsintakka ba, ba a tsintakka ba. Sai shi wannan mutum yace illal izkhira ya rasulullah, sai dai tsaure ya manzo Allah. Fa inna naj'aluhu fi buyutina, saboda muna sa shi a gidajenmu, ko dai muna rufe gidajenmu, ko kuma muna yin danni ko makamantan haka. Wa quburina, kuma muna sa shi a cikin kaburbuka. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace innal izkhira illal izkhira, to sai dai tsaure din, wato ya halatta saboda za ku yi danni da shi, ko saboda za ku yi asabari, ko saboda za ku yi zana, ko saboda za ku rufe kaburbuka, ko makamantan haka. To an yafe muku ba komai, sai ku dibi wannan. Kana Abu Abdullah, baban Abdullah shine al-Imam al-Bukhari, yace yuqalu, a larabci ana cewa yuqadu bil qaf, yuqadu bil qaf, diya sai a ce yuqadu, a karanta ta bil qaf da kaume ruwa. Faqila li abi Abdullah, to sai aka ce baban Abdullah, aka tambaye shi Bukhari, ayyu shay'in kataba lahu, menene manzon Allah ya rubuta wannan mutum? Qala, sai Bukhari yace kataba lahu hadhihi al khutba, annabi ya rubuta mishi wannan ainihin khutba ne. To mahallin shahid kenan, annabi ya rubuta mai, ma'ana annabi ya sa an rubuta mai. Annabi ya yadda an rubuta hadisi ko bai yadda ba? Ya yadda. To amma saboda yadda dalilan suka zo suka kai karo,
wasu dalilan su zo su haramta, wasu dalilan su zo su halatta, amma hakikani kamar yadda kaji mun tabbatar a jiya, ya tabbata daga ƙarshe dai ya halatta ko ya wajaba ma a rubuta ilimi, dama abin da ake so a tabbatar kenan. In ba kuma ta ba, a jiya muka zo da wannan sahifa ta Ali ibn Abi Talib wadda ke nuna cewa an rubuta ilimi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ga wata sahifa kuma ta Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira, tabi'i ne shi kuma ya tattara hadisan Abu Huraira ga sunan ya rubuta. Kun ga tun zaman wannan, tun zamanin sahabbai, wannan tun zamanin tabi'ai. Sannan aka sake samu sahifatu Abi Zinadi an al-A'raji an Abi Huraira, shi ma wannan tabi'i ne. Duk waɗannan littattafai kun ga an rubuta su tun zamanin tabi'ai, wannan kuma an rubuta tun zamanin sahabbai. Wannan dalili ne akan salaf sun tafi akan halaccin rubuta ilimi. To sauran nassoshi da zaka gani, waɗannan nassoshi za su tafi ne ko dai a babin a lokacin Annabi yana jin tsoron ka a rikirkita Al-Qur'ani da hadisi ba iya bambancewa ba, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ne a halin farko, daga baya kuma ya dawo ya tabbatar da cewa ya halatta rubutun tun daga shi shi da kanshi ya ce a rubuta. Kuma akwai dalilai masu ɗimbin yawa da Annabi ya sha rubuta hadisai, yana sawa ana aika wasu mutane ya ce aje a kai wa ni. Ina fata an gane. Qala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala haddathana Amr qala akhbarani Wahab ibn Munabbih an akhihi qala samitu Aba Huraira yaqulu ma min ashabi Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahad أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. كاجونا حديثي دغه وني ببان مالمي ني مي سونا الإمام علي ابن عبد الله ابن المديني مالمي إمام البخاري ني. تو دبيار إمام البخاري أو wannan littafi duk sanda kaji yace haddathana Ali, to yana nufin wannan malamin ne. Dan nan gaba zaka zo ka ji ya daina cewa haddathana Ali ibn Abdullah, zaka ji yana cewa haddathana Ali. To duk sanda yace haddathana Ali, yana nufin Ali dan Abdullah dan Madini. Ina fata an gane. Kaman nan da yace haddathana Sufyan, Sufyan wannan Sufyan, Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna yace haddathana Amr qala akhbarani Wahab ibn Munabbih, Wahab dan Munabbih ya bani labari an akhihi, labarin da ya samo daga dan uwan shi. Kala yace samitu Aba Hurairata radiyallahu anhu yaqulu, naji Abu Huraira babban malami ne cikin malaman sahabbai yana cewa ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahad akthara hadisan anhu minni, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wanda ya fi ni ruwaito hadisai daga manzon Allah. An fahimta? In dai ruwaito hadisai ne daga manzon Allah a cikin sahabbai, Abu Huraira da kanshi yace babu wanda ya fi ni, sai yace illa ma kana min Abdullah ibn Amr, sai dai fa Abdullah dan Amr shine na yadda ya fi ni hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me yasa ka yadda cewa ya fi ka? Saboda Abdullah dan Amr yana da wata ƙarin, wani ƙarin ilimi wanda Abu Huraira bai da shi. Dashi sai yace fa innahu kana yaktubu, shi yana rubutawa, wala aktubu ni ko bana rubutawa. Abu Huraira cikakken ummi ne, bai iya rubutu bai iya karatu ba, duk abin da aka faɗa sai dai ya haddace da ka. To kun gan abin da zai haddace da ka ne, ba zai kai ga wanda zai haddace kuma zai rubuta ba. Dan haka yace duk sahabbai ba wanda na yadda ya fi ni yawan hadisai, sai dai Abdullah dan Amr dan As. Me yasa? Dan shi ya iya rubutu da karatu, yana rubutawa, ni ko bana rubutawa. Ko kun fahimci wannan? To me yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi? Shine fa innahu kana yaktubu. An samu masu rubutun hadisai, masu rubutun ilimi ko babu kenan? An samu. Tabahu Ma'marun, Ma'mar ya ainihin biyo wato abin nan dan uwan Wahab ibn Munabbih an Hammam, daga ainihin Hammam an Abi Huraira, daga ainihin Abu Huraira. Qala haddathana Yahya ibn Sulaiman qala haddathani ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah an ibn Abbas qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waj'uhu qala atuni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'da. Qala Umar inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ghalabahu al-waja'u wa indana kitabullah hasbuna
فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه وانا حديثي الإمام يونس ياكر قوش دقى محمد ابن شهاب شيكو دقى ببما لمي ميسونا عبيد الله دان عبد الله دان عتبة دان مسعود كينا شيكو ياكر قو دقى ببما لمي عبد الله دان عباس حبر الأمة قال يتي لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه yayin da rashin lafiya yayin tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala sai manzon Allah yace ituni bi kitabin ku kawo min littafi aktub lakum kitaban rubuta muku littafi da gangan ne muku wannan fassara haka ake fassara zauri shi yasa ba a fahimta karatu ku kawo min littafi rubuta muku littafi ba nahau ba clutch a cikin fassara ku kawo min takadda rubuta muku littafi jinas ne ku kawo min littafi rubuta muku littafi ai sai kaga Hausa ba ta fito ba shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya sadaka da wata sadaka Bahaushe in yaji ba zai gane ba da mutumin da ya bada sadaka to haka ku kawo min takarda ina so rubuta muku littafi domin ita takarda ita take kai ga hada littafi amma larabci da yake yana da fasahar hada kalmomi biyu a wuri daya daya ta dauki ma'anar da dayar ba shi take dauka ba a khas kaman nan yanzu kitabu na farko takarda kitabu na biyu kuma abin da ka sani da littafi din to larabci yana da wannan amma Hausa ba ta da wannan idan kalmomi biyu suka hadu a wuri daya iri daya a Hausa sai gwaranci ya bayyana dan haka in ka zo kana fassara ka rinka lura misali wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya bayar da sadaka da wata sadaka to Bahaushe ba zai gane ba ma'ana abinda Bahaushe zai gane shine shi an bashi sadaka shi kuma ya dauki sadakar ya bada ita sadaka to ai asalin hadisin ba haka yake nufi ba to in ka tayi sai ka ce da mutumin da ya bada sadaka ko kun fahimta jama'a shi ne sadda Mala Abubakar Gumi yazo yana karantar da mutanen kasar nan Mala Abubakar Gumi gogaggen Bahaushe ne ya iya Hausa ya iya ya koya ya mana mutumin da ya alƙalanci da Hausa kuma ai shikenan ina fata an gane da yazo yana fassara sai suka ce yana fassara dauki saka wallahi sanda muka ji yan bid'a na zagin shi yana wannan mu ma bamu san menene dauki saka ba sai da muka je muna nazarin Hausa sai mu gane au ashe ma credit suka bashi ban su sani ba fassara dauki saka ita ce da turanci ake kira free translation ma'ana fassara mai yanci ita ce in ka dubi Bahaushe in yana nufin ya ce kaza bature kaza shi kuma yake cewa to sai ka dauko ka fassara wa Bahaushe da yadda kawai zai fahimta misali in Tony Blair yace never don ka zo sai ka ce Bahaushe pau 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 sai Bahaushe yace to ya gani to amma ina pau 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 a cikin never kalmar wannan ta fi wannan yawa amma kai fassara mai yanci ne shine dauki saka su wai suna zagin shi ne saboda su sun saba kalma da kalma word to word translation so da dama baya zama kuskure in har ka karanta translation techniques zai zama daidai word to word translation shine nazo sai ka fassara na sai ka kawo ta da yaran ana zo jiitu to in ka juya abin da larabci ko ka juya shi da turanci ko da wani yaran sai kaga su a wannan yaran karshen ta ba haka suke fadi ba ko kun fahimta akaltu naci to wannan fassarar ta yi to akwai inda zaka dauko gaba ka sa a baya sannan fassarar ta bayyana a daidai kenan in ka tashi fassara jama'a karka dubi tarkibin kalmar ka dubi bature san da ya fadi kaza a yaran shi a al'adar shi me yake nufi sai ka dauko irin wannan ma'anar a harshen da zaka fassara sai ka fada wancan sai ka ji ya fahimta ko kun fahimta jama'a ce sa a hakikanin al'amari jama'a in kun fahimci wannan maganar ituni bi kitabin aktub lakum kitaban ku zo min da takarda wadda zan rubuta muku littafi a cikin ta la tadillu ba'dahu bayan wannan littafi ba za ku sake rikici ba ina rubuta muku to manzo Allah ya faɗi wannan ne a halin rashin lafiya ta tsananta gare shi, yace ku kawo takarda zan rubuta muku wani littafi wanda ko na rasu ba za ku yi rikici ba a bayan wannan littafi. Kala Umar, da Umar ya ji haka sai yace innan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ghalabahu alwaj'u, lallai dai manzon Allah rashin lafiya yayi nisa akan shi, yayi rinjaye akan shi, shi yasa har yake neman a kawo mai takarda ya rubuta mana wani littafi. Wa indana kitabullahi, ai muna da littafin Allah a wurin mu, hasbuna, littafin Allah ya ishe mu, wannan littafi kuma zai rubuta mana a yanzu, rashin lafiya ta yi rinjaye akan shi fa. Fakhtalafu, sai kuma sabani cikin sahabbai, wasu su ce Umar ya faɗi gaskiya, wasu ce wacce gaskiya ya faɗi, a ba manzon Allah ya rubuta mana, sai nan da nan sai kayaniya, wa kasuran laghatu, sai hayaniya sai ta yawa, ga manzon Allah yana kwance bai da lafiya. Kala, sai manzon Allah ya ce qumu anni, ku tashi ku bani wuri, wala yanbaghi inda tanazu'u, bai halatta ayi jayayya a wuri na ba, ku tashi ku bani wuri. Fa kharaja ibn Abbas yaqulu, sai Abdullahi dan Abbas sai ya fita daga wurin yana cewa innar raziyata kullar raziya, lalle kaskanci da wulakanci ya gama tabbata akan mu, ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa baina kitabihi, abin da ya sha makance tsakanin manzon Allah da rubuta littafin da ya so ya rubuta mana, kaskanci ya same mu. Ma'ana Ibn Abbas na daga cikin mutanen da basu yadda da ra'ayin Sayyidina Umar ba kenan. To wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisai waɗanda ba su da matsala ko kaɗan, sai dan ƴan Shi'a sun ɗauki hadisin sun maida shi hadisi mai matsala. To kuma su ƴan Shi'a gaba ɗayan hadisai da ayoyi ma masu matsala ne a wurinsu, domin su ƴan demokuraɗiyya ne, ma'ana su sun yanke duk abin da suke akai kawai shi ne daidai. Kuma su ƴan Shi'a gaba ɗayan masalarsu ita ce masalar duk da za su kai su komo, masala ce akan khilafa a ƙashin gaskiya. Saboda wannan maganar nazo da Fathul Bari, nake son ku ji menene Ibn Hajar ya faɗi a cikin wannan littafi yau shekara 600 da ta wuce, kafin a kai ga mu tattauna mas'alolin da za mu ainihin faɗi wannan ainihin wato wanda yake cikin wannan hadisi insha Allahu ta'ala. Don haka kowa ya saurara jama'a. Yace qala al-Qurtubi wa ghayruhu, الامام القرطبي da shi da wasu malaman ga abin da suka ce, ituni da annabi ya ce ku zo mini da takarda, amrun umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar, wa kana haqqul ma'muri an yubadira lil imtithali, abin da yake wajibi ga wanda aka umarta kuma shine ya gaggawa wajen bin wannan umarnin. Kenan a sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo da wannan takarda ya rubuta littafin, abin da yake wajibi shine ai marmaza a zo da takaddar. Lakin zahara li Umar radiyallahu anhu ma ta'ifatin annahu laysa alal wujubi, sai dai sai al'amari ya bayyana ga Umar da shi da wasu sahabbai cewa wannan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ba umarni ne wanda yazo ta fuskar wajibci ba, wa annahu min babil irshadi ila al aslah, wannan umarni ne wanda yazo ta babin annabi zai dora su ga abin da yafi zama maslaha. Fakarihu an yukallifuhu min zalika ma yashqu alayhi fi tilka alhala ma astihbarihim qawluhu ta'ala ma faratna fil kitabi min shay, to sai suka ga cewa tunda wannan umarni ne na nuna musu abin da zai fi zama maslaha, a wannan hali da yake ciki da rashin lafiya yayi tsanani gare shi, sai suka kyamaci su tursasa mishi akan abin da zai wahalar da shi, tare da suna sane da Allah yana cewa ba mu ketara komai ba a cikin littafi, wa qawlihi da kuma maganar da Allah yake cewa tibyanan li kulli shay'in, mun saukar maka da littafi yayi bayanin komai. Wa li hadha qala Umar, sai Umar ya ga cewa to tunda Qur'ani komai na cikin shi, komai an bayyana, ba a tsallake komai a ciki ba, dan haka sai ya ce hasbuna kitabullahi, littafin Allah ai ya isar mana wannan littafi kuma muke bukata. Ga kuma halin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki, wa zahara li ta'ifatin ukhra anna al aula an yaktuba lima fihi min imtisali amrihi wa ma tadammanahu min ziyadati al idah, wasu sahabban kuma kamar su Ibn Abbas su kuma sai suka ga cewa abin da yake dole a wannan halin shine abi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ko da yake ga littafin Allah a wurin mu, amma za mu samu ƙarin bayani da fito da mas'ala ƙarara. Dan haka Ibn Abbas da shi da wasu su kuma sai suka ga haka yafi dacewa. Wa dalla amruhu lahum bil qiyam ala anna amrahu al awwal kana ala al ikhtiyar, sai al'amari ya bayyana gare su cewa ai tsayuwa dan yin al'amarin farko a bisa zabi ne, ma'ana in ya samu an rubuta littafi domin wannan littafin yayi sharhin wancan yayi daidai, in kuma ba a samu ba fa wancan din da ake da shi littafin Allah ya isar. Walihaza Aisha sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da zalika ayyaman wa lam yu'awid amrahum bidhalika. Inda zaka gane maganar da malam ya fadi akan cewa sun fahimci su Umar, sun fahimci cewa umarnin ba na wajibci bane, bayan wannan magana ai manzon Allah ya farfado ya watsake kuma yayi tsawon kwanaki bai sake cewa a kawo takarda ya rubuta littafin ba, kenan da umarnin lallai lallai ne. Da ya watsake sai ya ce to yanzu ba rashin lafiya bace ku ka rubuta muku, kun ga muwafaqar Umar kenan ko. Walau kana wajiban lam yatrukhu li ikhtilafihim li'annahu lam yatrukhu tabligh li mukhalafati man khalafa. Da a ce rubuta wannan littafi na daban abu ne da ya zama dole, to sabanin da suka yi din nan ba zai sa daga baya bayan ya watsake ya fasa rubuta ba sai ya rubuta. Wa kad kana sahaba, domin su sahabbai Allah ya kara musu yarda sun kasance yuraji'unahu fi ba'd al-umuri ma lam yajzim bil amri. Sahabbai suna ainihin koma wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su tattauna da shi akan wasu al'amura, matakar dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ya riga ya yanke doka bane akan wannan. Fa iza azama, idan manzon Allah ya nace, ma'ana san da yace ku kawo basu kawo ba, to da a ce da ya watsake ya sake cewa ku kawo, to da a wannan lokaci imtasalu da sun bi wannan umarnin. Amma da ya zama bai sake maimaita wannan bukata ba bayan ya watsake, sai suka fahimci abin da Umar ya fahimta. Wa sayati bastu zalika fi kitabi li'tisami insha Allah ta'ala. Ibn Hajar kenan yace in Allah ya so za mu shimfida bayani in an zo. Akwai wani babi, wani kitabi a cikin Sahihul Bukhari, sunan shi kitabu li'tisami bis sunna, rigiji gabji, kaji a cikin sunnan ma kuma akwai riko da sunna. To yace cikakken bayani zai zo, amma sai yace insha Allah. Shine malaman da suka zo daga baya suna nazarin aikin Ibn Hajar, suka ce sun bi Fathul Bari duk maganar da ya kawo anan, in yace insha Allah in mun je gaba za mu ƙara bayani, in yaje gaban sai ya bayani duk maganar da ya kawo, in ya manta zai ce insha Allah ba ana zuwa wurin sai aga Allah ya mantar da shi. Sarki ya tabbata ga Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Sai ya ce wadhkur rabbaka idha nasita. Haka al'amarin yake. Wa qad, to ku ji wata magana. Wa qad udda hadha min muwafaqati Umar radiyallahu anhu. Yayin da ƴan Shi'a suka dauki wannan mas'alar da ta faru na ƙasa ce ga Umar ko, su ko malamai sai suka ce wannan ma daraja ce ga Umar. Domin ta zama muwafaqa. Ashe rashin rubuta littafin a lokacin shine yafi dacewa, domin a yanzu ya shiga halin rashin lafiya. To malam dai zai ƙara bayani, gashi sai ya ce wahtulifa fil murad bil kitabi, jama'a Fathul Bari fa kenan. Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari, ma'ana wannan budi ne na Allah wanda yake mahalicci. Shin wannan littafi ne manzon Allah ya so ya rubuta da ya samu damar rubutawa? Ai kun ga wannan tambaya ya kamata kowa yi ta ko, me ya so ya rubuta? Sai malamai suka ce faqila kana arada an yaktuba kitaban yanussu fihi ala al-ahkami liyartafi al-ikhtilaf. Manzon Allah ya so aka kawo mai littafi ne duk wasu hukunce hukunce ya bayyana su ɗaiɗaiɗaiɗai na fiqhu, yadda ba za a samu saɓani ba. Tafiyar kilomita nawa za a yi kasuru, misali ya ce kaza, ba sauran saɓani. Misali wasu abin da suka kalli nahiya fiqhiyya kenan. Wakila wasu suka ce bal arada an ya nussa ala asamil khulafa'i ba'dahu hatta la yaqa'a bainahumul ikhtilaf qalahu Sufyan ibn Uyayna. Wasu manyan malamai kuma suka ce a'a, Annabi ya so ne ya faɗi nassi keke da keke, su wane ne suka cancanta su zama halifofi, su zama shuwagabanni bayan shi, ya faɗi sunayen su ɗai-ɗai-ɗai-ɗai yadda ba za a samu rikici ba a bayan shi. Waye faɗi wannan magana? Shine al-Imam Sufyan ibn Uyayna, malamin malamin Imam al-Bukhari. Wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi awa'il maradihi. Bari ku ji wani abin sha'awa. yace abinda zai karfafi wannan magana ta Sufyanu a ce ita ce tafi inganci. Ai a farkon rashin lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa inda Aisha, yana wurin Aisha, ku ji abin da yace, id'i li abaki wa akhaki, kira mini babanki Abubakar da kuma yayanki Abdurrahman, hatta aktuba kitaban, ina so ne in rubuta wani littafi, fa inni, domin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akhafu an yatamanna mutamanni, ina tsoron kar wani mai kwadayi ya sa rai a cikin wannan mulki bayana, wa yaqulu qa'ilun, ko wani mai fade yayi magana ya ce bai yadda da Abubakar ba, wana ya yadda, dan haka kira min Abubakar da shi da yayanki Abdurrahman domin rubuta wannan hadisin. Malam ya dauko yake fassara wancan hadisin da shi, zaka ji kuma hadisi ne sahihi million times. Ina fata an gane. Gashi sai yake cewa wa ya aballahu, domin Allah bai yadda da kowa ba, wal mu'minuna da mu'minai illa Abubakar. Ligiji gabji wani decree sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yanzu fa ba manzon Allah yana cewa shi bai yadda kowa ya zama khalifa ba, mas'alar ta tafi saman bakwai ne, ta wuce. Yace Allah bai yadda kowa ya zama khalifa a bayan shi manzon Allah ba, mu'minai ma ba su yadda kowa ya zama ba sai Abubakar ne Siddiq. Wa ya fitar da wannan hadisi? Akhrajahu Muslimun, al-Imam Muslim shi ya fitar da wannan hadisi, ma'ana sahihi ne, garanti gangariya. Walil musannif ma'anahu, al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da irin wannan hadisin, za mu zo mu karanta shi. Wa ma'a zalika, amma tare da wannan maganar da Annabi ya fada wa as-sayyida Aisha, falam yaktub, bai rubuta ba. Wal awwal azhar liqauli Umar kitabullahi hasbuna, dan haka maganar farko da Umar ya fahimta din nan ita ce maganar da take daidai, littafin Allah ya ishe mu kenan, ba mu buƙatar sai an sake rubuta wani littafi, ai kafi na ya ishe mu. Ma annahu yashmilu al-wajh ath-thani li'annahu ba'd afradihi, to gashi nan dai kenan. Yanzu wannan hadisin shubhar da ƴan Shi'a suke cewa ai Umar ya hasaso cewa Annabi zai rubuta wasu ci ne ga Aliyu, dan haka Umar ya sauri ya babbake, abinda suke cewa kenan. Dan Shi'a ya faɗa maka haka, sai ka ce ina akai wannan fassarar? Ko ko zai yi yanzu Reverend Father ya ce jama'a ya fi kowa sanin fassarar Qur'ani, sai a ce to ku ƴan Shi'a ba ku yarda da Sahihul Bukhari ba, inda ba ku yarda ba ku bari waɗanda suka yarda suka san Bukhari su fassara, ga waɗanda suka san Sahihul Bukhari su ne su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ba Misri ne, ba ma dan Saudiya ba, balle a ce ba Wahabi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka a cikin Sahihul Bukhari ku ji wannan magana da kyau, zamu zo mu samu wannan hadisi. Sadda manzo Allah ya kwanta wannan rashin lafiya wanda daga ita sai rasuwa, Abbas sai ya samu Sayyidina Ali ya ce kai mu je mu same shi tun kafin ya cika, ya fada mana cewa wannan kujerar tashi in ya rasu waye zai hauta. Sai Ali ya ce a in muka je muka fada haka zai fahimci muna kwalamar mulki, shi ko baya ba da mulki ga wanda ke kwalamar shi, mu yi hakuri idan ya mutu in al'amari ya zo gare mu mu karba, in al'amari bai zo gare mu ba mu dangana. Jama'a Sayyidina Ali ya faɗi wannan hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, zamu zo mu karanta shi in Allah ya so. Shin Sayyidina Ali yana da wasiya da manzon Allah ya mishi cewa shine zai zama khalifa bayan Annabi, zai faɗa wa Abbas wannan magana? Domin Abbas zuwa ya ce wa Aliyu kai ka san cikin ku fabbadi Abdul Muttalib ni ne dattijo, dan haka in na kalli goshin dangi na ba su da lafiya, ina gane wannan rashin lafiya ta ajali ce ko ko ba ta ajali ba. Ka san tsofaffi suna da wasu abubuwa nasu da suke iya tabaran hangen nesa, yanzu kai sai ga budurwa bulbul kana rawa kafa ka kai sadaki, in kakarka ta gani sai ta ce kai kafaran shashasha, ita ta ga mai ciki ne, kai kuma kana ganin ta ta gyaru ne. Baka san sirrin abun ba, ina fata an gane. Dan haka Abbas yana da irin wannan, yace in ya kalli goshin dangin su, yace ya kalli goshin Annabi ya tabbatar rashin lafiyar dan ba ta tashi bace, to mu je mu ji cewa wane ne ke da al'amarin nan. Saboda haka abinda muke so mu ga wa ahli sunna, ku daina bata lokacin ku akan sai kun ba ƴan shi'a ansa. Ƴan shi'a addini suka dauka irin na Yahudawa, sun gama yanke shawara ne kakab duk abinda ahli sunna yake akai gaba daya ba daidai bane. Ku karanta littafin da muka rarraba wa limaman Juma'a da sauran manyan malamai na kasar nan gaba daya, wannan littafi yellow din nan. Daga cikin tambayoyin da wani dan shi'a yayi wa limamin su yace, idan ina rayuwa garin da babu malamai na shi'a, yaya zan yi da fatawa? Sai yace ai mai sauki ce. Yace je ka tambayi malaman ahli sunna duk abin da suka fada maka, to ka bi sabanin abin, to sabanin abin shine mazhabin mu kuma. Da haka suka gina addinin su, ka karanta minhajul karama fi fiqhil imama. Minhajul karama wannan littafin na ƴan shi'a ne, ba na wahabiyawa bane. Minhajul karama fi fiqhil imama kenan. Wannan menene suke tabbatarwa? Duk abin da Qur'ani da hadisi ya tabbata akai, to sabanin haka shine addinin su. Dan haka ɗan shi'a yazo ya tambaye ka, ya halatta a sadu da mace tana haila ko bai halatta ba? In ka ce mishi bai halatta ba, sai ya ce shikenan, shi kuma sai ya ce ya halatta, shine nashi addinin. Da haka suke ginin nasu addini, shine sallah azhar raka'a nawa ce? Raka'a hudu ce. To shi kuma sai ya ce ai raka'a biyar ko ai raka'a takwas, shine saba wa abin da Allah ya aiko annabi da shi na sunna. Akan haka addinin su ya ginu. Dan haka ku gaya mana yaushe addini zai yi da waɗannan. Dan haka ku ƴan bokon Najeriya da kuke yaudaruwa cewa wai to ya za a yi a samar da haɗin kai tsakanin waɗannan, waɗannan gwamma, waɗannan tumurmusassun tsofaffin da ɗariƙa ta mutsutsuka su sun fi sauki fiye da waɗannan, wallahi kuwa. Don waɗannan da ɗariƙa ta tumurmusa su, ko banza wani lokacin ana haɗuwa a risala ta Ibnu Abi Zaidi, ina fata an gane. Amma waɗannan sun riga ne gaba ɗaya sun yanke shawarar duk abin da ahli sunna suke akai, to su kuma ba za su yi ba. Dan Allah jama'a, cha nake yi ƴan brothers da suka juye suka zama ƴan shi'a, su ne suke sa dagaggen wando, suke aje gemu, suke yin rawani? Lokacin da suka dawo suka zama ƴan shi'a fa, sai suka dawo suka aske gemu, suka take wando, duk abin da aka sani na sunna sai suka dawo suna yin akasin haka. So da haka, wato hakikanin al'amari, mu da dama mun riga mun yi defining hanyar mu. Mu ba za mu iya hada kai da duk wanda ya saba wa abin da annabi yake akai ba. Don sa ƴan boko da ƴan siyasa kuna da aiki. Kuna da aiki. Mas'alatu taqrib kenan. Ƴan shi'a ne suka taso da wannan matsalar. Wai hadin kai, sai su ce wai ai hadin kai. Wannan hadin kai shine muke abbarawa da Hausa muke cewa aqidar lanqwame. Aqidar lanqwame, wai sai ƴan shi'a sai su ce azo a hada kai. Azo a hada kai. Abinda suke nufi, in aka zo aka hada kan sai su bi su lanqwame. Yanzu duk ƴan dariku ko ma suke shi'a a hankali a hankali. Wai sai fargajjaji, wai yanzu ne malaman dariƙa wai suka fara fadaka. Sharri suka yi mana, iyayenmu mu ba malamai bane, sai shehunan dariƙa suka yi mana sharri, sai baki sai ya kama su, suka ce muna zagin waliyai. Allah da kanshi ya ce da ba ma zagin waliyai. Da Allah ya tashi wulakanta su, sai Allah ya fitar da masu zagin shuwagabannin waliyai daga cikin kwankwason su. Sai zama yau duk inda kuka ji ana zagin sahabban manzon Allah, ƴaƴan ƴan dariƙa ne. Wannan ita ce gaskiya. ƴaƴan su ne suke zagi. Mu suka ce muke zagin waliyai, mu kuma ba inda aka ce da muna zagin waliyai. Ko kwa hasali ma manya-manyan littattafan aƙidojin mu duk sun tabbatar da wa nu'minu bi karamatil awliyai. Mun yarda da karamomin waliyai cikin aƙidar mu ne. Qur'ani yana cike da karamomin waliyai, hadisai na cike da karamomin waliyai, al-asarus salafiyya suna cike da karamomin waliyai. Amma duk da haka sai iyayen suka yi ta cewa muna zagin waliyai. Da Allah ya tashi sai ya fitar da masu zagin waliyai daga cikin tsatsansu. To don haka akwai battle, akwai yaƙi nan gaba tsakanin shehunan ɗariƙa da ƴan shi'a. Don yanzu wai sun fara faɗaka, yanzu ne kuma wai suka zo wai suke son to yaya fa waɗannan ayi hankali suna zagi wani fitsararre a Kano ya fara cewa to gaskiya fa mutanen nan mun gano suna zagin sahabbai sai wani rudaddan tsoho nan shi ma da ya taho shi ma yace to ya fa gane cewa yaran nan marasa kunya ne zagin sahabbai ni da Sharif Salam muka zauna a falan shi muke hira yau shekara 8 wai sai yace shi gaskiya saboda Allah bai san ana zagin sahabbai a Najeriya ba ni da shi sai nace mishi amma malai yace kana da labarin ana zagin waliyai yace eh nace to a rage darajar sahabbai su dawo su zama gama garin waliyai nace amma abun mamaki nace malam na san ka ina bibiyar rubuce rubutan ka tun ina saurayi dan karami kake zagin Abubakar Gumi cewa yana zagin waliyai amma baka san waɗannan ba suna zagin Aisha da Abu Hurairah da wannan yace san bai taba ji ba saboda duk abin da yazo daga gare mu to suna nan sun sa ido mun ce kaza amma daga waɗancan ƴaƴan su ne ba su sani ba saboda haka Allah ya wulakanta ƴan ɗariƙan Najeriya su ne suka haifi waɗanda ke zagawa manzon Allah sahabbai a nan Najeriya muna nan mu ko masu rubutun tarihi abinda muke rubuta kenan karara ƴan ɗariƙan Najeriya su ne suka haifi masu zagawa manzon Allah sahabbai mu kuma Allah ya tsare mu ahlus sunna Allah ya ƙara tsare mu su ko mu ne musu addu'a Allah ya shiryar da su to da haka jama'a kun ji dan haka gaskiyar lamari jama'a wannan hadisin ba hujja ce ga ƴan Shi'a akan cewa Umar a in ma da manzon Allah ya samu rubuta littafin kun ji littafin zai rubuta shi ne dan tabbatar da khilafa ta Abubakar as-Siddiq sannan ku karanta sharhin wannan magana wajen shafi 5 a cikin sharhul aqidatu tahawiyya ta al-imamu ibnu abil izz al-hadafi maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi kamar karara akan cewa sayyidina Abubakar as-Siddiq shine khalifa kuma wannan mas'alar jama'a fitina ce kawai in Shi'a suka so su samu damar mayar da ita dan su samu tsanin da za su taka su zage sahabbai in ba haka ba Musa al-Musawi dan Shi'a ne daga ƙasar Iran mai littafin lillahi thumma litarikh mai littafin ash-shi'atu wa tashih yace yaushe zaka iya cewa ba zaka karba abin da Allah ya riga ya zartar ba yace hakika abin da su suka so shine Ali ya zama khalifa su ƴan Shi'a abin da suka so yana fadin ƴan Shi'a na asali suka ce amma tunda Allah bai nufi haka ba to sun karbi abin da Allah ya nufa dan haka ba su da jayayya akan khalifancin Abubakar yanzu in kace baka yadda Abubakar khalifa ba na ga muku abin da muka tattauna da wani dan Shi'a kenan ba rawaccen a Madina mun haɗu a wurin aikin Hajji da na ganshi dan boko da turanci muke magana mutumin Iran nace mishi madalla kai yanzu da yake mutanawwir ka dan samu haske da hasken karatun Bature mai wa kana da kan gadan da za a iya fahimta yanzu da ni da kai da kanmu ya waye ya zami mu canza wannan tarihin kaddara kai baka yadda Abubakar khalifa ba ni ma ban yadda ba to abin da nake so mu yi yunkuri mu canza sai kyalkyale da dariya in kace baka yadda babanka shine ya auri uwarka ba kai wannan abin ba za ta sabu ba to sai ka je ka sake tara limamai a kwance wancan auren kai kuma ka koma inda ka fito ka daura da wanda ka so ya zama babanka yanzu misali jama'a ƴan Nefu da ba su ce ba su yarda Sardauna ne premier jihar Arewa ba ƴan Nefu to sai mu ce ƴan Nefu ku canza ya za ku yi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat lakum ma nace mishi to yanzu a matsayin mu na ƴan boko da kanmu ya waye ba zai yi mu karbi wannan kaddara ta Allah ba dan mu ci gaba da abin da yake muhimmanci yace ba zai yi a ce ya yadda Abubakar khalifa bane sai nace to shikenan ni ma haka ya zame mu canza sai kuma ya sake kyalkyaliya da dariya nace a'a yanzu in muna da philosophy tunani ɗaya ya zame mu canza wannan abin da Allah ya hukunta shekara 1400 so ashe kun ga wannan matsala ce da suka kirkiro ta kawai don su haddasar da jayayya tsakanin musulmi kamar a cikin tarihin sarautar Zazzau ka ce san baka yadda Aminu sarkin Zazzau bane bayan Aminu yayi ya rasu sai a ce to shikenan yanzu ya kake so ka cire shi to ka nada wanda kake so sai ka ce to ai ya mutu sai a ce to shine muke so ka taimake mu ya za a yi ko kun fahimta to irin wannan rikicin ne kawai suke dibowa su ta wahalar da mutane dan kar su bar al'umma su ci gaba sai sa waɗannan mutanen ba su ne ake bata lokaci a kansu ba ahlus sunna kar ku shagaltu ba mu ce rudud ba su da amfani ba rudud suna da amfani amma ku bada mafi girman lokaci wajen karantar da aqidar ahlus sunna da manhajiyya ta ahlus sunna amma kuka shagaltu yi musu raddi dama abin da suke so kenan a shantake a wannan shirman bayan su ba addini suke ba yo mutanen da suke kada bajujala ganga irin ta ƴan coci ba addini bane jama'a so da haka ku fahimta ku addini kuke su kuma ba addini suke ba dan haka ku bada muhimmancin karantar da mutane karatu da kuma ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a wannan dalili ne akan cewa ya halatta a rubuta littafi ko bai halatta ba ya halatta saboda gashi annabi ya so ya rubuta shine rubuta ilimi mahallin shahid kenan babul ilmi wal izati bil mauli babun da ke bayani akan ilimi da kuma wa'azi da daddare ko ya halatta a zauna ana koyan ilimi ana karantar da ilimi ana yin wa'azi da daddare Imam al-Bukhari kenan karatun hadisi da aiki da shi ko shine zama lafiya ga musulmi ne shine ya halatta a karantar da ilimi da daddare ayi wa'azi da daddare Imam al-Bukhari yace haddathana sadaqa akhbarana ibn Uyayna an Ma'mar an az-Zuhri an Hind an Umm Salama wa Amr wa Amr wa Yahya ibn Sa'id an az-Zuhri an Hind an Umm Salama qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhata laylatin فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيكذوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة الله أكبر كاجوانا حديثي واندى الإمام البخاري يساموش دقى بابا مالمي الإمام الزهري الإمام الزهري يساموش دقى هند هند إتكومت تشيطا كرقو دقى أم سلمة أم سلمة ما ترمن زن الله تي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أم سلمة تي استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وندريني من زن الله يفرك أتكين وترواية وانا لتافي بخاري زامزو مساميت أننقبا تي يا فركاني أفرقيتي واتو أفرقيتي با أفرقيتي إلن نيارابا أفرقيتي نأبن دي غني وان دي كي سو يباد العباري amma wannan siffar ya tashi da ita ne don su gane muhimmancin abin da yake so ya gaya musu ko kun fahimta da ya farka da daddare fa kala sai ya ce subhanallah a cikin wata riwaya sai da ya ce la ilaha illallah subhanallah ya kalmar shahada ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ma za unzila al-laylata min al-fitan waɗanne irin fitintunu ne aka sauka a wannan dare ma'ana Allah ya nuna wa annabi irin bala'o'i da fitintunu da suka sauka a wannan dare sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana nuna manzon shi abin da yaso wata rana da tsakar dare manzon Allah ya tashi a furgice sai ya tashi ya fita sai matar shi Aisha mata Allah ya gafarta muku in ba haka ba ya za a yi azargi manzon Allah da cewa zai yi magudi a furgice ya tashi ya fita ita kuma sai ta dauka to yanzu ya zara jiki daga daki na zai tafi dakin wata matar shi sai ta tashi barira bai wata bisa wuki je kiga ina yayi sai ta ga ya ma fita daga gidan ne gaba ɗaya ya tafi makabartar baqi'a ya tsaya ya fuskanci al-qibla ya daga hannu yana ta'addu'a to can sai Aisha ta ji shiru ma'ana babu dan aike ba wanda aka aikawa lafiya sai Aisha ta biyo tana biyowa sai ta hango manzon Allah a tsaye a makabartar baqi'a saboda ko yanzu daga saitin ɗakin Aisha ana hango makabartar baqi'a balle an fito waje sai ta fito shikenan sai ta tashi barira koma Aisha sai ta nadi tana ganin me yake faruwa kaga kuma alherin hadisi ta tafi dauko tsegumi kuma tazo tana ruwaito hadisi kuma kaji alherin hadisi ita yanzu ta fita ne ta ga ɗakin waye tafi cikin matan shi zai yi magudi kuma sai ta buge da dauko hadisi sai ta ce sai na ganshi ya fuskanci alqibla ya daga hannu yana addu'a da annabi ya juyo ita ma sai ta juyo da annabi ya sauri ita ma sai ta sauri da tazo sai ta kwanta sai ce lambo lip wato tana nan tana bacci ba inda taje to amma ba iya controlling haki ai kuma kai gudu sai tazo tana dan haki haka sai manzo Allah yace lafiya kike haki are sai yace wallahi ko ki gaya mun ko kuma do kin dai sani akwai wanda zai gaya mun yawa eh shi dan gata ne annabi yana da information center ko ki gaya mun ko kuma Allah zai faɗa dan an taba wani zubi Allah ya tona asirin su don haka sai ta ce a da naga ka fita ne shine na zaci cewa baka tafi wurin matarka ne na shine na sa barira ta bika kuma abin da naga an bige shiru shine na tafi da kaina sai naga ka tsaya kana addu'a a makabartar Baqi'a shine sai manzon Allah sai yake ki gafara abin da ya dame ki kenan kishi sai ce wallahi da zaki mutu da ni zan miki wanka miki likafani in saka ki a kabari sai Aisha ta ce ka kosa an mutu ma wato ka je ka binne ni ka koma kana amarci da matarka kun ga kullun matsalan su kenan eh mata kenan kishi aka ce kumallan mata da shi suke kare haka kafin kokon safe an fahimta sai annabi ya ce ina kwance ne Allah ya yi min wahayi cewa in tashi in je in musu addu'a menene ya sauka a makabartar menene amma dai yana bacci Allah ya tashe shi na kawo wannan ne dan ku san Allah yana nuna mai abin da yaso da tsakar dare ne sai ya tashi a furgice yana la ilaha illallah subhanallah wadanne irin fitintunu ne suka sauka a wannan dare wa ma za futiha min alkhaza'in wadanne irin taskoki kuma na alheri aka bude wato a wannan dare taskokin alheri da yawa sun sauka an bude su sannan fitintunu kuma sun sauka da yawa aiki zu sawahibatil hujari manzon Allah yace ku yi marmaza ku tashi matan nan masu dakunan nan ma'ana matan shi guda tara din nan duk a tashe su a cikin wata riwaya aka ce ya tashe su ne gaba ɗayan su tashi su yi sallah sai malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa idan bala'i ko musiba ta sauka sai azabura zuwa ga sallah daga ciki akwai kisfewar rana ko wata manzo Allah yace in kun ga rana ko wata ta kisfe ba yawo za ana cewa mun tuba da dukan dan kowa ba a zinubi akan zinubi kenan ƙarya kuke ya za ku yi sallah za ku yi ku yi istighfari ku yi sadaka ku ɗan tabawa aka ce ya tashe su yace su tashi su yi sallah sai manzo Allah yayi wata magana yace farubba kasiyatin fid dunya so da dama akwai matar da take cikin sutura a duniya Allah ya rufa mata asiri ariyatun fil akhira ranar lahira kuma tsirara za ta tashi me wannan magana take nufi akwai wasu abubuwa a boye waɗanda sai ranar alkiyama Allah zai bayyana su to ke da kike saurare na a yanzu sai ki saurara ki ji shin kina daga cikin wanda kike wani mugun abu a nan duniya yanzu Allah ya rufa miki asiri to zaki iya tashi ranar kiyama cikin tonan asiri dan haka sai ki marmaza ki tuba to haka kai ma kana da wani mugun abu da ka kudurce kana da wani mugun abu da kake ka ji annabi yana cewa so da yawa akan samu rufin asiri a nan duniya to nan asirin wannan rufin asirin sai ya faru a ranar lahira mahallin shahid na wannan annabi ya karantar da ilimi da daddare ko bai karantar ba yayi wa'azi ko bai wa'azi ba to shine ya halatta a karantar da ilimi ya halatta a yi wa'azi da daddare ke ina fata an gane yawa to shine abinda malamai suka ce babu laifi a karantar da mutane da daddare babu laifi kuma ainihin a yi wa'azi da daddare duk wannan babu laifi inna ma kadai za a dubi yadda mutane suke ne ina fata an gane saboda kowaɗanne irin mutane akwai yadda ainihin Allah ya yi su shi yasa kuka ga mu da muke yawon wa'azi din mukan dubi yadda yanayin mutane yake yanzu kun ga misali yayin da zai zama taro zaka je ka yi shi a Kaduna sai ka je ka tara su sai kai musu shi Asabar da Lahadi kai musu shi da rana irin wannan taron ka ce zaka yi shi a nan Zaria rana Asabar da Lahadi karshen ta ba zai samu karbuwa ba sai da yaushe sai da daddare ma'ana ƴan kasuwa ba za su iya barin kasuwancin su ta wurin taron ka ba amma da daddare ne za su zo su cika majalisi to su kuma ƴan boko da ma'aikatan gwamnati fa da rana suke da lokaci Asabar da Lahadi to in aka ce kuma al'amari ya kai da daddare fa da daddare kuma lokacin suke huta lokacin suke kallon NTN network news lokacin suke kaza 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 ko kun fahimta jama'a shi yasa aiki ne ga masu da'awa jama'a su dubi lokacin da ya dace amma dai wai kamar mutane na ganin rashin halaccin haka ne eh a cikin malamai akwai wadanda suke ganin wai bai halatta ai wa'azi da daddare ba bai halatta a karantar da daddare ba, shine Bukhari ya musu raddi da wannan babin. Imam al-Bukhari kenan. To Malam Ibn Hajar da yazo cikin wannan hadisi yayi ainihin wasu maganganu ga su kamar haka. Sai yake cewa wa fil hadith istihbab al-isra' ila as-salati inda khashyati ash-sharr. Idan kana tsoron wani sharri sai kai gaggawa ka zabura ga sallah, domin Allah cewa yake wasta'inu bis-sabri was-salah. Ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah. Sannan so da dama gashi yace wa kana sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun fa zai ila salah. Idan manzon Allah ya shiga dimuwa game da wani al'amari sai zabura sallah, har ma wani lokacin yakan ce arshina biha ya bilal, kira mana sallah, tayar mana da iqama daidai lokacin sallah, da an yi sallah shikenan sai hankali ya kwanta. Ina fata an gane. Sannan wa amara man ra'a fi manamihi ma yakrahu an yusalliya. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga wanda ya ga wani abu wanda wannan abu abu ne na kyaba ko na tsoro akan cewa sai in ya tashi sai ya zabura ga sallah. Sai ati zalika fi mawdu'ihi, sai yace to wannan mas'alar nan ba wurin ta bane amma za a zo. Don kun ga wannan matsalar kamar sabuwa ce. Abinda muka sani shine in kai mafarki ka tsorata sai kai addu'a. Sai malai yake cewa to annabi yayi umarni da yin sallah ma. Kenan wace irin sallah? Sallar nafila. Kai mafarki ya razana ka sai ka tashi sai kai sallah ko da raka'a biyu ce. Wa fihi tasbihu inda ru'yati al-ashiya' al-muhawwala. Idan kaga abubuwa masu razana ka ko masu firgita ka to sai ka ce subhanallah ko ka ce la ilaha illallah. Lalle asaba da irin wannan jama'a ka a ringa irin kalmomin yan zamani din nan cewa bala'i dawao. To wannan jahiliya ce jama'a. Wa fihi tahziru al-alim man ya'khudhu anhu min kulli shay'in yatawaqqa husuluhu. Wannan ya nuna malami yana da dalibai, in ya ga wani mugun abu da zai faru ya halatta daidai ne malamin ya tsawatar da daliban shi cewa ku yi hankali da kaza. Wal irshadu ila ma yadfa'u zalika al-mahdhur. Sannan kuma malamin bayan ya tsoratar da su ku kula da sharri kaza, sai ya ce ga hanyar da za ku bi ku kaucewa sharri. Daidai ne haka. Al-Imam al-Bukhari kenan yace babu samari fil ilmi, babin da ke magana akan hira game da ilimi. A taru ayi hira game da ilimi, wannan yana da karanci a ɗaliban Najeriya galibi. In suka taru wani lokacin jayya suke, wato abinda ake nufi hira game da ilimi shine ku ɗauko wata mas'ala ta ilimi ku tattauna a kanta. Misali, me yasa Abu Huraira shekarar shi uku da watanni amma shi da kanshi yayi shaidar ya fi sahabbai gaba ɗaya yawan hadisai? Me yasa ga su Abubakar ne Siddiq waɗanda da su aka fara musuluncin tun daga Makka ba su da'awar sun fi kowa hadisai ba sai Abu Huraira? Yanzu wannan mas'ala ce ko ba mas'ala ba? Sai ku ce to wannan mas'alar za ta zama muku abin tattaunawa yau da daddare. Sai ku zauna ku tattauna wannan tattaunawar, ko dai ku tattauna ku haskaka wa junanku, sai ku tafi ku yi bincike, ko kuma ku yi bincike sai ku zo ku tattauna akai. To yanzu wannan hira ce game da ilimi ko? To ya halatta. Ko kuma me yasa ake wa asma'ul khamsa ko asma'ul sitta rafa'a da wawun? Sai ku zo ku tattauna ku tattauna, hira ce game da ilimi. Tafi a zo a yi hira game da filin kwallo kaza, Maradona kaza, wane kaza, wane kaza. Jama'a kun gane wannan da kyau? To gaskiyar lamari muna fatar lokaci zai zo insha Allahu ta'ala, muna da niyya da gwargwadon ikon mu duk da za a kawo dalibai irin wannan, yadda za a zo a sako wata mas'ala, a zo a tara dalibai a hall a zauna a tattauna mas'aloli, sai ku ga ana karuwa da ilimi mai dimbin yawa jama'a. Abin yana bani sha'awa in mun tafi kasar Saudi Arabia, kaga an kai har karfe 2 na dare har karfe 3 na dare. Hakikanin al'amari wani lokacin ma wallahi har sai a tokara sai an yi sallah a zuwa sannan a kwanta, za a dauko mas'ala ne a zo a tattauna. Misali bana muka taru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana tattauna mas'ala game da al-Imam Ibn Hibban, al-Majirin Ibn Khuzaimah ne, amma yaya aka yi saba wa Ibn Khuzaimah akan wasu abubuwa na aqida ingantacciya. Aka shiga aka fita sai wajen karfe 3 da rabi na asuba, sannan aka tashi aka samu matsaya akan cewa hakika sabanin da yawa malamin shi ya samu kanshi ne a tsakiyar muggan yan bid'a. In ka samu kanka a tsakiyar muggan yan bid'a sai sun dan yi wani tasiri akan ka koyaya, sai aka ce to wannan shi ya kai ga yawan zafin shi, duk da zafin shi din kuma sai aka same shi da wasu kurakurai saboda sun kewaye shi wanda malamin shi da yake da dindin aqida da irin wannan bai sha wahala irin wannan ba har ma ya samu dama ta tsaya ne musu raddi karara a cikin kitabut tauhid shi ko Ibn Hibban sai ma da aka yi mai hukuncin ya yi riddama akan haka to misali yanzu wannan mas'ala ce ta ilimi aka zauna kamar wajen mu biyar ne muka zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan daga Misra wadannan daga Sham wadannan ƴan Madina wadannan ƴan Makka ana tattaunawa to wadannan irin masalolin sai kaga ka karu saboda wani zai faɗi wata magana in ya faɗa sai ya faɗi wani littafi sai kaji kana da littafin baka karanta ba ko ka karanta baka lura ba ko ma baka taba sanin littafin ba sai ka rubuta sai ka tashi Madina ce ba irin kasashen mu bane masu wuyan littafi kana fita an kaje bookshop kaza sai ka ce a baka littafi kaza sai a miƙo maka sai ka je ka bi ka karanta sai kaga ka karu wannan yana daga cikin manafi'ul hajji ina fata an gane to amma dalibai sai dai a tare a ce naji kasar din malam wane ya ce kaza kai wane ya ci uban su wai eh to wannan ba ilimi bane wannan kawai sun saka ku a demokradiya ne shine hira game da ilimi ya halatta jama'a قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حصمة عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر الله يقارى مشير دايتي صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشاء من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إيمان صلى الإشاء في آخر حياته أكرشك أرشرا يوشي فلما سلم يا إندي سلم قام سيميك إطيئ faqala sai yace ara'aytakum laylatakum hadhihi kun ga wannan daren da kuke cikin shi na yau din nan fa inna ra'sa 100 sanatin minha to daga yau zuwa nan da shekara 100 keke da keke la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad duk wanda yake duniya a yau a yanzu da daddaren nan yake da rai a duniya to nan da shekara 100 zai mutu eh dice in ba manzo Allah ba ba wanda zai wannan magana kuma ta tabbata gaskiya Ibn Hajirin da yazo a cikin Fathul Bari sai da ya bi keke da keke lissafin sai da ya gano kat babu wanda ya ketara wannan shekara 100 daga wannan dare sai waɗanda suka gaza ma shine abin da yake cewa daga wannan daren na yau da aka yi wannan sallar duk wanda yake a duniya jariri ne shi ko tsoho ko wani iri ne to daga wannan dare zuwa shekara 100 zai mutu to wannan maganar ta nuna kenan wanda aka haifa gobe zai iya tsallakewa kun fahimta jama'a to wannan jama'a kawai abinda ake so a nuna ilimi ne annabi ya karantar ko ba ilimi ba hira ce ko ba hira ba don ma'anar hira shine sallah kamar yadda aka ce a wata riwaya an yi ta ne an jinkirta ba a yi ta ba har sai da mata da yara suka fara bacci kun ga dare yayi amma kuma duk da dare yayi annabi ya tashi musu wa'azi ya musu bayani game da ilimi ina fata an gane kowa ai duka dubi ara'aytakum laylatakum hadhi fa inna ra'sa 100 sanatin minha la yabqa mimman huwa wannan umumi ne har aljanun sun shiga yasa masu cewa annabi hannu yana nan da rai malamai suka ce koda yana da rai a wannan daren to daga nan zuwa shekara 100 ya mutu balle wannan magana ba ta da asali eh cewa wai annabi hannu yana nan da rai Allah ya kiyaye na'am kama yaya eh wannan da ba ya da kasa ba ai kuma wannan hadisi na Tamim ad-Dari na son ku bari sai mun zo kan shi tukuna zamu tattauna shi. Yana magana akan cewa to Dajjal fa, Tamim ad-Dari ya bada labarin ya ga Dajjal a daure. To yaya wannan wata kabiya ce ta musamman, sai mun zo kan ta zamu tattauna insha Allah. Qala haddathana Adamu qala haddathana Shu'ba qala haddathana al-Hakam qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. دك بخاري أنا سنة تبتر من دكيوة أنا إيه شندري أنا تتون مسألة إلم أي صحبة ألوكة لن سنشا دري لوكة لسكي تتون أغمد مسألة ربوت القرآن. In ka karanta tarihi a cikin Ibn Abi Dawud al-Masahi za ga yadda suka sha dare su tattauna yaya za a bullo mas'alolin. Annabi da Abubakar suna zama suna tattauna mas'aloli na ilimi, to babu laifi akan haka. To gashi Abdullahi dan Abbas yace bittu fi baiti khalati, na kwana a gidan innata. In aka ce khala ana nufin yar uwar uwa ko kanwar uwa ko yar uwa, ita ce khalatu inna kenan ko. Maimunata bintul Harith ita ce Maimuna yar Harisu zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama, matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce. Abdullahi dan Abbas zai zo mana bayanin wannan hadisi anan gaba. Dalilin kwanan shine yace tintin yana addu'a Allah ya kawo wani sanadi da za su kwana daki ɗaya da manzon Allah dan ya ga da daddare mai manzon Allah yake yi na ibadoji. Kun ji sahabbai da kwadayin ilimi. Yace to ana nan wata rana gefin magariba sai mahaifin shi Abbas ya kira shi yace kai je ka wurin manzon Allah ka tuna mai alƙawarin da ya mini na raƙuma, dan naji an ka raƙuman sadaka kada su ƙare ban samu ba. Sai Abdullahi dan Abbas yace alhamdulillah. Da yaje sai ya tafi wurin ɗakin wannan kanwar uwashi ce ko yar uwashi, sai ta ce ai manzon Allah yana masallaci. Sai ya ce to bari ya zauna ya jira shi har aka fito sallah. Da aka fito sallah shikenan manzon Allah yace kai wannan yaro me ka zo kake da daddare har baka tafi gida ba har yanzu, to sai ka kwana nan. Sai Abdullahi dan Abbas yace alhamdulillah, dama abin da ake nema kenan. Dama abin da ake nema kenan, mata falke ta haifi jaki, kaga an huta kenan. Ina fata an gane. Saboda haka yace to da suka kwana, wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama indaha, kuma annabi yana ɗakin wannan inna tashi fi lailatiha a wannan dare, akai daidai wannan dare annabi zai kwana a ɗakin ta. To fa sallan annabi sallallahu alaihi wasallama al-isha'a, sai annabi yaje sallar isha ثم جاء الى منزله يداو جدنشي فصلى 4 ركعات سي صلى النافله ركعه 4 ثم نام سي بچي ثم قام يتاشي daga bacci ثم قال سي manzo Allah yace wa matar tashi nama al-ghulayyim dan yaran nan yayi bacci ne aw kalimatan tushbihuha ko kuma ya fadi wata kalma makamanciya haka yaran nan yayi bacci ne ko dan yaran nan ko dai makamanciyar kalma haka ثم قام سي annabi ya miƙe to me ya faru. Riwayoyin hadisai su suke fassara junansu, shi yasa za ku ji muna yawan cewa a wata riwaya a in ka karanta Fathul Bari yadda yake tattaro riwayoyi da kuma Mukhtasar na Sahihul Bukhari wanda Nasiruddin Al-Albani yayi wanda yake tattaro riwayoyin Sahihul Bukhari, anan zaka rinka ganin irin waɗannan fa'idojin riwayoyin. Wato Ibnu Abbasin a wata riwaya ta wannan hadisi yace da muka zo za a kwanta sai annabi ya sa mana wani dogon matashin kai, yace da shi da matar shi sai suka kwanta a fadin fulan, ni kuma sai suka sa ni sai na kwantar da kaina daidai da tsawon fulan. Kun gane annabi da matar shi sai suka kwanta haka, shi kuma Ibnu Abbas sai aka sa ya kwanta haka. So haka salaf suke rayuwa, abin da ya samu shi ake yi, abin da babu sai a hakura, abin da yake akwai sai a yi, shi yasa suka zauna lafiya. Amma mu yanzu sai kaga talaka ya shiga cikin rikicin masu kuɗi, shi yasa an bashi ya yanke mai sai ya gude bagarin kwawan jini ta magani ba abin nan. An gane wannan da kyau ko? Ibnu Abbasin yace to da na fahimci haka, dama ni na zo daukar rahoto ne, yace sai na ki bacci, yace muna kwance sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yayi sallah raka'a 4, yace sai na ƙara lambo yace can sai na ga ya koma ya kwanta yace can kuma sai na ga ya tashi sai na ga yana shashshara bacci a idan shi yace to a wannan lokacin ne ya tashe ni Abdullahi dan Abbasin yace da ya tashe ni sai na rinka yin kamar ina bacci na rinka miƙa haka duk haka ya bayyana a cikin riwaya mun fahimta yace amma bai bacci ba ya kasa ido ne tsayin yana ta duba abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah jama'a ku duba yadda waɗannan yaran aka shayar da zuciyar su kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gane cewa addinin in ba a yi irin nashi ba Allah baya so dan haka kowa Allah Allah yake ya ga yaya ake abin ne dan yazo yayi daidai kuma wannan wahalar sun yi ta ne dan kansu kuma dan mu shine yaya yake dan su su kuma su zo su bada labari amma sai su sha wahala su bada labari sai wani ya ce to amma mun fa ba abin da liman ya ce tur Allah ya kiyaye to shine yake cewa sun makama sai annabi ya tashi fa kuntu an yasarihi sai na tsaya zan bi shi sallah sai na tsaya hagu gare shi a halin in za ku yi sallah ku biyu da namiji ko da mace sai shi namijin ya tsaya a hannun damanka kai namiji ko ita macen sai ta tsaya a hannun dama ƴar uwarta mace su yi sallah in su biyu ne idan namiji ne da mace za su yi sallah sai namijin ya wuce gaba ita mata sai ta tsaya a baya to yanzu Ibnu Abbasin sai ya kuskure madadin ya tsaya dama sai ya tsaya hagu faja'alani an yaminihi sai dawo da ni dama da shi aka ce a wata riwaya sai da annabi ya motsa kunnuwa na haka ma'ana kamar yayi mini kistata haka in dan watsake kunne din in aka dan motsawa mutun shi yana bacci zaga idan shi yayi clear tar matsatsau sai annabi ya dawo da shi bangaren dama fa sallah khamsa raka'atin sai manzon Allah ya salloli raka'a biyar in ka hada da hudu na farko nawa kenan tara thumma sallah raka'ataini sannan sai ya sallah raka'a biyu nawa kenan 11 thumma nama sai ya koma ya kwanta ya bacci hatta sami'tu ghatitahu har sai da naji munsharin shi annabi yana munshari shine mawaƙi yake cewa ya ghattu ghatital bakri shudda khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa biqattali ay yaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi aghwali imrul qais ne yake cewa wai abokin fada na mun zo zamu fada sai yana gurnani kamar gurnani na saurayin raƙumi wai dan ya kashe ni Imrul Qais yace ni da nake tsohon dan tauri ina za a yi mutun ya iya kashe ni yace ni da nake kwana da damara ni da nake da kibiyoyi masu tsini kamar hakorin fatalwa Imrul Qais kenan ina fatan mun gane ash-shahid shine hatta sami'tu ghatitahu har sai da naji munsharin shi annabi ya bace har sai da ya munshari aw khatitahu ko kuma gurnanin shi duk ma'anar kalmar daya thumma kharaja ila salati sannan sai ya fita sallah wannan hadisi dalili ne akan cewa hana ido bacci saboda me saboda mas'alar ilimi domin a cikin waɗannan abubuwan da Ibnu Abbasin ya faɗi ya samu ilimi ko bai samu ilimi ba ya samu dan haka babu laifi jama'a dare yayi dare kai da matarka idan kuna da lokaci sai ku tashi kuna nazarin wasu abubuwa na ilimi babu laifi da daddare ka zauna kana saurare ko kana kallon wani abu ko kana karanta wani abu na ilimi ina fata an gane amma kuma za ka zo ka ji cewa an hana yin hira ta ba gaira ba sabab kawai a sa film a tare kawai ana kallon banza da daddare a'a kawai a zauna ana ta hira ta cike dare kawai a zauna ana ta hira ta jayyar kwallo duk an hana wannan za ka ji an hana amma in ta ilimi ce ko ta wani abu da zai amfana to babu laifi Allah ya taimaka babu hifzul ilmi babin da ke bayani akan haddace ilimi wancan hadisi na Abdullahi dan Abbasin jama'a yana nuna mana halaccin yaro wanda yake mumayyizi ana iya kwana da shi a daki in bukata ta kama amma in ba bukata ta kama ba ba a son kwanciya da yara irin waɗannan musamman yanzu yadda yaran suke suna da kaifin basira yanzu Ibnu Abbasin shi ba yazo ya kalli wani abu bane sai ibada to yanzu in ka kwana da yaro dan shekara 10 ko dan shekara 8 shi kuma zai kalli to yaya ne me ake da daddare ne to da daddare gariya waye sai ka ya zo yana tara hoto ina fata an gane yawa to dan haka yaro to kuma abin ya danganta ne saboda yaran wasu zaka ga wani yaro dan shekara 5 yana da wayo wani yaron kuma dan shekara 8 gashi nan dolo ne, da gurgurdan irin gidan da ya taso, da gurgurdan irin yanayin da ya taso, zaka ga so da dama ƴaƴan da suka tashi a bariki sun fi ƴaƴan kauyewa yau, zaka ga so da dama ƴaƴan da suke gidan wadata sun fi ƴaƴan da babu wadata wa yau, ƴaƴan da suka tashi gidan su da yara da yawa sun fi wa yau fiye da ƴaƴan da suka tashi gidan su ba kowa, dan haka ga galibi dan fari ba shi da wa yau, saboda shi baya ta kalidanci da kowa, bai taba ganin wani na magana ba a gidan irin shi, dan haka in ya tashi komai shi yake kirkirowa. To amma in yara da yawa sai kaga dan karamin ciki ya fi su wa yau, ya iya magana, ya iya tsogala, ya iya waka, ya iya kaza, saboda duk ilimin su yake tattarawa yake koyo. Ko kun fahimta? To sai haddace ilimi jama'a. Da Imam al-Bukhari yace haddace ilimi, to ilimin farko shine al-Qur'ani. Dan haka jama'a haddace Qur'ani ake. Gaskiya akwai aiki jama'a, don gaskiya saboda Allah mutane suna kokarin hadda al-Qur'ani ko, amma adadin da suka haddace Qur'ani din sun yi kadan a bisa yadda ake bukata. To da gaskiya matasa da ƴan mata ku zage, ku tashi ku yi hadda al-Qur'ani. Akwai falala wanda ya haddace al-Qur'ani jama'a, sahabbai suka ce in mutum ya haddace suratul Baqara har walima suke, kuma sai daraja shi ta karu. Kamar yanda yanzu a Abuja duk sanatan da ya tara biliyan ɗaya ko da sata yi, sai an yi taro an shagiya an yi rawa da ƴan mata an yi zinace-zinace don ya saci biliyan ɗaya, ya yi kuɗi. To ya kamata yanzu in wani ya haddace suratul Baqara a samu wani gabjejjen raƙumi a yanke mana mu zo mu ci, sunna ce ta salaf, a yi murna. To balle wanda ya haddace al-Qur'ani jama'a, gaskiya ne yanka dabba da ake ko a ranka rago ko ai walima sauka al-Qur'ani, wannan sunna ce ta sahabbai. Ku karanta littafin At-Tibyanu fi Adabi Hamalatul Qur'an na al-Imam an-Nawawi, ku karanta littafin Al-Musannaf kuma. Saboda haka gaskiya muna buƙatar matasa a ƙara bude makarantu na hadda al-Qur'ani, masu kuɗi kuma ku fito da kuɗi a yi wa addini aiki. Ka kawo miliyan ɗaya ka ce Malam Musa sahabi gashi wannan miliyan ɗaya a karkata ta duk yadda aka ga za a ƙara wa yaran nan hadda al-Qur'ani. Karka bi ba a sunya aka yi, ka kawo ka je ka same su, ga sunan su Malam Sa'idu Yunusa suna filin karatun al-Qur'ani, suna filin mu koya musulmi Qur'ani, ka ce Malam ga kuɗi nan a je a koya mutane al-Qur'ani. Wallahi akwai lada mai girma jama'a, akwai lada jama'a. Amma gaskiya saboda Allah jama'a muna da mahaddata, amma galibi mahaddatan suna neman su yi kadan. Ana buƙatar mahaddata al-Qur'ani, mahaddata hadisi, mahaddata fiqhu, mahaddata ilmomi na tarihi da lugha da abubuwa, wato ilimi jama'a. Ba wanda ke littafi ne ilimi ba, wanda ke littafi sunan shi karatu. Don ka duba da kyau abin da ke cikin littafi, in baka karanta ba ka san me ke ciki ba, amma abin da ke kwakwalwarka shine kake iya bada shi sanda ake bukata, to shine ilimi. Shine nake cewa mu yi tarbiyar ƴaƴan musulmi yadda koda za a saka su a cikin library su rubuta jarabawa, a basu su kadai ba za su yi sata ba. Yadda ka gane cewa abin da ka iya rubutawa da ka shine kawai ilimi, duk abin da ka bude littafi ka kwafa ka rubuta koda ka ci ƙarya ne, ba ilimi bane wannan, sata ce. Dan haka jama'a a rinka haddacewa, sannan hadda ta zama da me, da fahimta. To in Allah ya so, tunda dai in ne ta muku ainihin samfoti da ɗanɗano akan laccan nan ta hadda, ba da daɗewa ba za mu zo mu yi lacca akan haddar al-Qur'ani ko haddar ilimi da kuma haɗarin mantuwa da kuma me ke maganin mantuwa. Wannan zai taimaka ƙwarai da gaske. Amma dai gaskiya jama'a mun yaba game da mataki da aka ɗauka na karatu da hadda al-Qur'ani, amma akwai buƙatar a ƙara ƙwazo akan haka. Kuma wannan ƙwazon jama'a bari ku ji, ni ina da wata nazariya, wannan nazariyar tana buƙatar ai aiki da kuɗi, tana buƙatar ai aiki da mutane da za a yi shawara da su. Nazariyar nan ita ce jama'a, yaranmu da muke sakawa a makarantar secondary, da zai yiwu suna ta karatun nan na secondary suna ta Islamiyya, in yaro ya gama JSS3 ya gama aji uku nan na farko na secondary karama, sai a dakatar da shi wannan shekara guda ɗin, kada ya tafi SS1, a je a kafe shi a wani wuri wanda dare da rana dura mishi ilimi za a yi ta yi kawai. Bayan shekara guda sai a neman mishi SS1 sai ya koma secondary. To an samu
tsakiya ta gyaru kenan ko kun fahimta wannan shekara daya da zai ya gama JSS 3 bai shiga SS1 ba sai a tsayi mishi da wannan shekara daya sai a ce ana son ya haddar ilmomi ne Qur'ani hadisi fiqh da sauransu to wannan abun jama'a nazariya ce tunani ne irin nawa wanda nake fatan a jaraba shi a ga ko zai nasara ni dai ina nan ina kokarin in jaraba shi shine ba yaro daya za a yi wa ba kuma ba yaran gida daya ba yaran gida daya ba kamata ya mu tattara yaran mu sai a samu kamar yara 10 sai a kama musu wani gida wanda ba a gidan su ba amma sai a daukan musu wasu malamai waɗanda za su rinka kwana su wuni tare da su kun ga abin yana bukatar kudi kenan domin da su da malaman za a rinka ciyar da su ne laila nahar ba dare ba rana ba yawo ba wani abu za su zauna ne wannan makaranta za su dahu ne a shekara guda Qur'ani hadisi fiqh larabci aqida sannan sai a fara musu darussan da ake sa rai za su fara yi in sun shiga SS1 to ina fatan a samu wani ya zauna ya tsara yadda za a gudanar da haka ni dai ina da dan nawa dan plan din a kasa amma abubuwan kun ga kamar yadda nace in abu yana bukatar kudi to kuma an ce magani da kudi yana da dan wuyar sha musamman baka da su to Allah dai ya taimaka qala haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathani malik an ibn shihab عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون الله أكبر كنت وانا حديثي دا الإمام البخاري يساموش دا قوان ما لمنش ميسونا الإمام عبد العزيز بن عبد الله شيكو الماجرين إمام مالك ما فاتان قاني zahiri wannan ibn al-majishun ko makamantan haka na'am yace maliku ya bani labarin da ya karbo daga ibn shihabin ko da yake shi wancan abdul malik ne amma shi bane don mutaakhiri ne jiddan maliku ya bani labarin na yawa al-madini ko yace ya karbo daga maliku daga ibn shihabin shi kuma daga al-a'raj kun ga wannan ita ce sahifar gata wannan ma sahifa ce sahifatu abu zinadi anil a'raj wannan ma tana daga cikin tafan da aka rubuta tun zamanin tabi'ai yanzu wannan hadisin da muke karanta yana cikin wannan sahifar an gane yawa wani malami ne mai suna abdurrahman al-a'raj malamin imam malik ne shi kuma almajirin abu huraira ne yace qala abu huraira yace innan nasa yaquluna aksara abu huraira mutane suna cewa Abu Huraira ya faye kawo hadisai kun fara fahimta matsalar na fara muku ishara sai ku dauki wannan matsalar ta zama abu tattauna ya akai Abu Huraira yawaita hadisai to wannan hadisin zai fassara maka zai fitar da kai daga matsala mutane suna ta tsegumi yaya Abu Huraira ya fi kowa hadisai yaya akai Abu Huraira kullun da matsala ta tashi sai ya ce manzon Allah ya ce sai Abu Huraira ya ce walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadisan duk yawan hadisan ma da kuke ji ai ba ku ji komai ba ayoyi biyu ne ma a littafin Allah suka sa ni dole nake fadin hadisan ba dan waɗannan ayoyin biyu da nake tsoron ka in saba musu ba ko hadisi ɗaya ma ba zan fada ba ma'ana hadisan ma su nan da yawa thumma yatlu sai ja waɗannan ayoyin to anan bari in yi muku wani tambayi jama'a ba shi daga cikin sunnar salaf in aka zo wajen jan ayoyi irin waɗannan dake cikin hadisai ko ke cikin wata magana a rera ayoyin ay tilawasu a sai a ja su kamar yadda ake jan sauran ainihin larabcin shine sai a ce innal ladhina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim to haka salaf suke jama'a ce nan
salaf ba sa aje wani alaramma na musamman wanda ana ciki sai jawo aya, a'a, in ka ji salaf sun yi haka to an yi zama ne na karatun Qur'ani za a yi fassara, ko karatun hadisi za a yi fassara. To salaf sukan aje mai jan baki ya ja baki su fassara na aya, ko ya ja baki na hadisi su fassara. Amma a hadisan ne ake karanta, amma a cikin hadisan akan yi karo da ayoyi, to salaf ba sa rerawa. Kun fahimci wannan? Na ɗaya kenan. Na biyu, a irin wannan wurin salaf ba sa ta'awuzi. Ba a irin nan ne ake ta'awuzi da aka koya maka a cikin tajwidi ba. Inda ake ta'awuzi shine tilawace za a yi, amma ba farkon sura ba. Sai aka zo a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. To wannan tilawa ce aka zauna za, amma za a datso tsakiya, to sai ai ta'awuzi. Amma irin wannan wurin kun ga salaf kawai jawo ayoyin suke, ba ta'awuzi, babu basmala, don yanzu suna jawo su ne a matsayin kafa hujja, ba a matsayin tilawa ba. Ku rinka bambancewa wannan kuskuren mutane na yi, kuskure na bi da mutane suke. Muna jin mutane na fara ko menene za a fara, sai mu ji mutane sun fara da uzu billahi. Wannan kuskure ne. Karatun Qur'ani ne kadai aka ce in za a fara shi da ta'awuzi. Amma yanzu ko jawabi mutum zai fara sai ka ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, to jama'a musulmi mu ne muku maraba. Qur'ani ne